muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masauraro assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Maryam Dauda ce tare da Muhammad Baballa Hafiz da sauran abokan aiki. Muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na rana a yau Lahadi 12 ga watan Disamba a shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafi da su, da farko ga kanan labarai.
Mutane da dama ne suka mutu a Amurka sakamakon wata mahaukaciyar guguwa da ta afku a wasu wurare dake kudanci da tsakiyar yammacin kasar a daren Juma'a. Yadda yara miliyan 400 na yankin kudancin Asiya ne rufa makarantu ya shafa da aka tsawaita har zuwa shekara ta biyu a wasu kasashe yayin annobar COVID-19. A yau Lahadi, Prime Minister Isra'ila Naftali Bennett zai tafi kasar hadaddiyar daular Larabawa inda zai gana da shugaban kasar na yankin Gulf a wata ziyara mafi girma tun lokacin da kasashen biyu suka daidaita dangantaka a bara.
To madalla, a cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa fadar gwamnatin Najeriya ta aso rock ta ce ba ta jayayya da masu zanga-zanga akan tabarbarewar tsaro ta hanyar bukatar gwamnati ta dauki matakin da ya dace.
Gwamnatin Najeriya ai ba za ta fushi kan mutane da sun yi damuwar su akan abu mara daɗi ba. Kuma dai abin da zai fi su to Allah don annabi yana da ƙarfi siyasa. Manna ce ya ce wa kasa, manna ce ya ce wa kasa, mana bukatar haɗin kan kowa da kowa.
Malam Garba Shehu kenan mai magana da yawun fadar gwamnatin Najeriya, za ku ji ƙarin bayani nan gaba. Bayan haka za ku ji cewa majalisar wakilan Najeriya ta sha alwashin kawo ƙarshen rudanin da aka samu a ɓangaren wutar lantarki a babban birnin tarayya da wasu jihohi biyar a Najeriya a kwanan nan. To ko me masana harkokin yau da kullum ke cewa akan batun?
Majalisar tarayya da muke da ita Robertson ne kawai. Maganar wutar lantarki duk wanda ba aka bada kuɗi ko shara ba a yi ba sun sani sun yi shiru. Duk abubuwan na almundahana da ake yi sun sani sun yi shiru. Ko me aka kawo wucewa yake yi? Saboda kada wani dan majalisa ta taba tsammanin cewa ƴan Najeriya za su dauke su serious wai akwai waɗanda suke wakiltar haƙƙinsu, waɗanda za su kare ƴancinsu.
Za kuma ku ji cewa wani kamfanin harkokin tsaro a Najeriya ya fada rahoto akan yadda tsaro ya kasance a Najeriya a cikin watan Nuwamba. Kamar yadda muka saba a kowace ranar Lahadi, yau ma muna nan tafa da shirin matasa a duniyar gizo wanda Shamsiyya Hamza Ibrahim ta shirya za ta kuma gabatar. Amma yanzu dai ga labaran duniya kashi na farko.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Mutane da dama ne suka mutu a Amurka sakamakon wata mahaukaciyar guguwa da ta afku a wasu wurare dake kudanci da tsakiyar yammacin kasar a daren Juma'a. Guguwar da ta haifar da barna mai yawa da yanayi da ba a saba gani ba a lokacin bazara. Hukumomi sun ce suna sa ran adadin waɗanda suka mutu zai karu. Gwamnan jihar Kentucky ya faɗa jiya Asabar cewa akwai yuwuwar akalla mutane 70 zuwa 100 sun mutu a wurin. Guguwar ta lalata wani kamfanin yin kyandir a Maple dake Kentucky. An ceto mutane 40 daga baraguzan ginin. Gwamnan Kentucky Andy Bisha ya ce zai zama abin al'ajabi idan aka samu su da suka tsira daga ragowar ginin kamfanin. Shugaban hukumar kashe gobara na birnin Jeremy Creason ya ce dole a wasu lokuta mutakan waɗanda suka mutu don mu kai ga waɗanda suka tsira da abin ya rutsa da su. Fiye da yara miliyan 400 na yankin kudancin Asiya ne rufa makarantu ya shafa da aka tsawaita har zuwa shekara ta biyu a wasu kasashe yayin annobar COVID-19. A cewar wani sabon rahoton asusun kula da ƙananan yara na Majalisar Ɗinkin Duniya UNICEF, hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta buƙaci kasashen yankin da su sake buɗe makarantu gaba ɗaya. Tana gargaɗin cewa illa rashin koyo ta yi yawa kuma za ta daɗe a yankin da ke da ƙarancin samun yin karatu daga gida. Daraktan hukumar UNICEF na kudancin Asiya, George Larry Aje, ya ce gagarumin ci gaba da suka samu na kare haƙƙoƙin yara a shekaru da dama da suka wuce yanzu yana fuskantar haɗari. Ya ce idan muka kasa ɗaukan mataki za a ji mummunar illar da annobar COVID-19 ta yi nan da shekaru masu zuwa. Labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. A yau Lahadi, Prime Minister Isra'ila Naftali Bennett zai tafi kasar hadaddiyar daular Larabawa inda zai gana da shugaban kasar na yankin Gulf a wata ziyara mafi girma tun lokacin da kasashen biyu suka daidaita dangantaka a bara. tafiyar da yana zuwa ne a daidai lokacin da rikicin yankin ke kara kamari yayin da manyan kasashen duniya ke kokarin sabunta yarjejeniyar nukiliya tare da Iran. Isra'ila da wasu kasashen Larabawa na yankin Gulf sun nuna damuwa kan ayyukan Iran a yankin. Bennett ya faɗa wa taron majalisar ministocin sa yau Lahadi cewa zan tafi haɗaɗɗiyar daular Larabawa yau a ziyara irin ta farko da wani firayim ministan Isra'ila ya taɓa kaiwa, sai dai ba a samu wani tabbaci nan take ba daga Abu Dhabi. Haɗaɗɗiyar daular Larabawa tare da Bahrain da Sudan da Morocco sun ɗauki matakin daidaita dangantaka da Isra'ila a ƙarƙashin wani shiri na Amurka wanda aka yi wa lakabi da Abraham Accord da Turanci.
Karshen labaran zamu leka bangaren rahotanninmu. Fadar gwamnatin Najeriya ta Aso Rock ta ce ba ta jayayya da masu zanga-zanga akan tabarbarewar tsaro ta hanyar bukatar gwamnati ta dauki matakin da ya dace. Wannan na zuwa ne bayan da wasu ƴan arewacin kasar suka fara zanga-zanga a birane Abuja da Kano don jan hankalin gwamnati ta dauki matakan dakatar da zubar da jinin jama'a, musamman biyo bayan kona wasu mutane a mota da ƴan bindiga suka yi a yankin Sabon Birni na jihar Sokoto. Wakilin muryar Amurka Nasiru Adamu El-Hikaya ya tuntuɓi mai magana da yawun fadar shugaban Najeriya Malam Garba Shehu akan batun.
Me gwamnati za ta ce wa masu kalubalantar ta cewa kamar ba ta ɗaukar matakai masu ƙarfi kan waɗannan miyagun iri?
To, na farko dai ina so na ce waɗannan abubuwa da suke faruwa ba ku da babu wanda yake so ya ji irin waɗannan abubuwa da suke faruwa sun a ce wai sun faru a wannan ƙasashen ne kuma ba matanmu su nan Najeriya ba. Saboda haka ita gwamnatin Najeriya ai ba za ta yi fushi kan mutane da sun nuna damuwarsu a kan abu mara daɗi ba. Mu yanzu dai abin da yake gabanmu ba wai jayayya muke da mutane don su ce a ɗau mataki ko ai kaza ko ai kaza. Mu ba mu jayayya da mutane ba, abin da muke so shugaban ƙasa kamar bai tura wannan mutunci nasa a ba mutane haƙuri a yi jaje a yi tattauna da duk wanda yake a ƙasa. Shugabannin ƙananan hukumomin da abin sha ba gwamnatin jiya kuma alhamdulillah sun ba da haɗin kai an tattauna. Kin ji shawarwari nasu da ƙwararru na soja da kan masu bincike na sirri na wanda za a tattauna kuma a ga mataki da za a ɗauka. Abin da ke gaban shugaban Muhammadu Buhari ya za a kawo ƙarshen wannan ɓarna da ta'adi da kashe-kashe da ake shi ne abin da ke gaban sa.
Wato ma'ana waɗannan masu fitowa suna cewa ba za su daina zanga-zangar ba sai sun ga mataki na zahiri ci gaba da yin abubuwansu ko kuma su koma gida.
Ni ba mu abin da nake gaya maka ba abin da yake gaban shugaban Muhammadu Buhari abin da yake gaban gwamnatin sa shi ya za a yi maganin matsala. Duk wani mataki da za a ɗauka a yi maganin sa za a yi kuma wanda duk zai ce ko ba a yi komai a kan waɗannan abubuwa wasu ma da yake da an san su sun ɗauki kuɗin tsaro sun kasa a kan teburi sun sa a jihu. Sun wasu na da ra'ayi sun fito su ce gwamnati ba ta iya ba ba ta yi wannan duk muna ji muna ji kuma dai abin da zai ke so na ce to Allah don annabi wannan abu ya fi ƙarfin siyasa. Barna ce ake wa al'umma, barna ce ake wa ƙasa, kuma ana buƙatar haɗin kan kowa da kowa ba wani bambanci na siyasa. Babu ribar siyasa don su ce a cikin wannan a haɗa kai a yi maganin wannan mutuna ga baki da.
Bangar ba shi wannan ya nuna kamar ana zargin wasu masu wannan abin na sa siyasa kenan a cikin al'amarin.
Na'am, haka ko kai siyasar ce take so ka tattauna. Gwamnati ba ta jayayya da 'yan Najeriya a kan wannan matsala. Kowa ya yarda cewa akwai abin da ke damun mutane kuma zai zama abin da kai ce a yi mako kari a jawo siyasar ci. Fatan mu shi ne duk wani ɗan Najeriya daga jihar Sokoto daga Katsina a haɗa ƙarfi da ƙarfi a ba da cikakken goyon baya maganin shi.
Madalla Aqida Nasiru Adamu El-Hikaya. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga ƙarshen labaran duniyar.
Yayin da shugaban Rasha Vladimir Putin ke ci gaba da yin hasashen kasashen yammacin duniya kan Ukraine, karfin shugaban China Xi Jinping ne ya haifar da dogon nazari kan manyan tsare-tsare a lokacin da jami'an diplomasiya na rukunin kasashe bakwai masu karfin demokradiya suka da karshen wannan makon. Amurka da sauran kawayenta na G7 na neman mayar da martani mai ma'ana game da ci gaban da shi yake yi bayan mun kasa tattalin arziki da soja da China ta yi cikin shekaru 40 da suka wuce. Putin ya mayar da hankali akan tattaunawar da aka yi a birnin Liverpool na Ingila tsakanin sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken da takwarorinsa. Akwai goyon bayan shugaba Joe Biden da yunkurin goyon bayan Ukraine da kuma yi wa Putin kashedi game da tsauraran takunkumai na tattalin arziki. Wani babban jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka ya ce akwai haɗin kai sosai game da matakin da ya kamata a ɗauka idan Rasha ta yi wannan mummunan zaɓi. Masu zanga-zangar kare muhalli sun toshe titina a Sabiya a mako na uku a jere da nuna adawa da haƙo lithium. An gudanar da zanga-zangar ne jiya Asabar duk da yunkurin da gwamnatin ƙasar ke yi da daƙile zanga-zangar ta hanyar amincewa da muhimman buƙatun masu shirya zanga-zangar. Dubban mutane ne suka jajirce a cikin yanayin ruwan sama da sanyi don dakatar da zirga-zirga ababen hawa a babban birnin ƙasar Belgrade da sauran birane da garuruwa. Masu zanga-zangar dai na son gwamnatin Sabiya da ta kawar da duk wata damar kamfanonin fara aikin haƙar ma'adanai. Duk da haka cunkoson mutanen ba shi da yawa idan aka kwatanta da makonni biyu da suka wuce, lamarin da ya nuna an samu baraka a tsakanin shugabannin masu zanga-zangar.
Ahmed Baban Lahafis da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu za mu sake komawa bangaren rahotanninmu. Turkacin da ta faru har aka rasa wutar lantarki a babban birnin tarayyar Najeriya da wasu jihohi biyar a kasar a kwanan nan. Lamarin ya fusatar da kwamitin kula da bangaren wutar lantarki na majalisar wakilai, inda ya sha alwashin kawo ƙarshen rudanin da ake samu a wannan fannin ta hanyar binciko gaskiyar abin da ya wakana a lokacin da aka sayar da kamfanonin wutar lantarki a kasar. To sai dai ƙwararru na cewa ba girin-girin ba ta yi mai. Wakiliyar sashen Hausa Madina Dauda ta duba mana wannan batu ga kuma rahoton da ta aiko mana.
Wannan rudani da ya jawo har aka sauya shugabanni a kamfanin rarraba wutar lantarki na Abuja ya samo asali ne daga wata takaddama da ta faru har ma'aikatan kamfanin suka shiga wani yajin aiki da gwamnati ta ce abun kunya ne a gare ta idan aka yi la'akari da makudan kudade da aka zuba a fannin wutar lantarki. Wani abu da ya sa aka rushe hukumar AEDC ta hanyar shirin BPE, wato Bureau for Public Enterprises a Turanci, aka maye gurbinta da wata sabon tawagar riko da hukumar kula da wutar lantarki ta Najeriya ta kafa, kamar yadda shugaban kwamitin kula da bangaren wutar lantarki a majalisar wakilai Magaji Da'u Aliyu ya yi karin haske.
Akwai wani kuɗi da ake bawa kamfanonin ba da wutar lantarki discos bashi domin ba sa iya karban kuɗaɗen da ya kamata domin su gudanar da ayyukansu. To tunda wannan in aka ba su din banki zai kwace kuɗin so da kaso ba ba su wannan ba. Shekaran jiya waccan sai muka tashi da cewar kungiyar Odago ta masu aikin wutar lantarki za su yi yajin aiki har sun fara kashe tashoshin wuta da ke Abuja da Kogi da wani bangare na Niger. Wannan yasa hukumar da take sai da kayan gwamnati BPE ta shiga cikin magana da maka ka muka kira su me yake faruwa su kawo mana bayani kan cewa yau shekara hudu ba biya su kobo ba na allowances din su domin wannan kamfanin ba su da kuɗi. Abin da ya faru kenan amma babu hannun shugaba Muhammadu Buhari ciki.
Shi ma ɗaya cikin ƴaƴan kwamitin Abubakar Yahaya Kusada ya ce wannan batu na gyaran wutar lantarki a ƙasar ya ɗauki tsawon lokaci amma yanzu za a yi wa tuƙa hanci.
In banda harkar tsaro to babu wata sata a ƙasar nan da ta yi cimaɗaɗɗi da rikici irin harkar wutar lantarki. To ta zo ta biyu wajen rashin gane ina aka dosa. Amma duk da haka nan majalisar ƙasa musamman majalisar tarayya muna bincike mu gano shin waya ma aka yi aka saida wutar lantarki na so aka saida ma ya aka cinikin ya ake biyan kuma wani hali suke ciki yanzu.
To sai dai mai fashin baki a al'amuran yau da kullun kuma tsohon mu kaddashin shugaban kungiyar kwadago ta kasa Comrade Isa Tijjani yana ganin an dade ana bincike a fannin wutar lantarki amma ba a samu mafita ba saboda wasu dalilai na daban.
Majalisar tarayya da muke da ita Robert Trump ne kawai magana wutar lantarki duk wanda ban aka bada kuɗi ko shara ba a yi ba sun sani sun yi shiru duk abubuwan na almundahana da ake yi sun sani sun yi shiru cin hanci da rashawa da ake yi sun sani sun yi shiru ko me aka kawo wucewa yake ko me aka kawo wucewa yake saboda ka kada wani dan majalisa ko na tarayya ko na dattawa ta ba tsammanin cewa ƴan Najeriya za su dauke su serious waye akwai waɗanda suke wakiltar hakkin su waɗanda za su kare ƴancin su ƙarya ne babu wani abu ba wani abu majalisa kawai dai a je a ci gaba da cin kare ba babbaka kuma mun zo wurin bakin tuka-tuka duk
abin jira a gani shine yadda binciken zai kasance a majalisar dokokin kasar bayan an kwashi shekaru da dama ana kai gwauro ana kai mari akan samar da wadataccen wutar lantarki a kasar. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Madina Dauda da wannan rahoto.
Wani kamfanin kwararru akan sha'anin tsaro a Nigeria ya fitar wani rahoto akan yadda tsaro ya kasance a Nigeria a cikin watan Nuwamba. Kuma masana sun yi tsokaci game da batun. Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina.
Ko da yake alƙaluman da kamfanin Beacon mai bincike kan sha'anin tsaro a Najeriya ya fitar da nuna cewa a watan Nuwamba da ya gabata an samu raguwa na kashe-kashen da ke faruwa a cikin Najeriya. Dr. Kabiru Adamu shine shugaban kamfanin ga kuma ƙarin bayanin da ya mil.
Hutun mu na watan 11 wato watan November ya nuna an samu raguwa na kashi 41 dangane da mace-mace da ake samu a ƙasa in ka hada da alƙalmar da muka samu a watan 10 wato watan October kenan. Duk da yake rahoton kuma ya nuna cewa an samu karuwa na kusan kashi 38 na sace-sacen jama'a don karɓan kuɗin fansa.
Dr. Kabiru Adamu ya kuma yi bayani akan yadda rahoton ya gano karuwa da kuma raguwa na hararen da ake kaiwa a wasu yankunan Najeriya.
Alƙal abubuwa guda 14 ne dangane da matsalar tsaro wanda muke tattarawa mu tantance sannan mu fito da wayannan alƙaluman. To abin da ya karu wanda ya fito fili shine wannan sace-sace na jama'a don karɓan kuɗin fansa. Na ɗaya kenan. Na biyu a watan 10 mun ga raguwan wayannan hare-haren a ɓangaren arewa maso yamma da kuma tsakiyar Najeriya. Sai muka ga karuwan matsalolin tsaron a yankin kudu kenan gaba ɗaya. Hagar watan 10 din ma sai muka nuna cewa lalle kusan yankin kudu ya anshe ragaman matsalar tsaro daga arewa. To a tattare da wannan kuma in ka diba ɗaya daga cikin wannan ababen guda 14 wato matsalar ta'addanci an samu raguwa na hare-hare da ƴan kungiyoyin nan suke kaiwa a arewa maso gabas. Zahiri ma sai alƙaluma ya nuna cewa duka ɓangarorin nan guda 6 na Najeriya wato arewa maso gabas nan ne aka samu matsaloli na tsaro bisa ga jimillar wayannan abubuwan 14 mafi ƙaranci a yankin arewa maso gabas.
To ko waɗanne hanyoyi ne kamfanin ya bi domin cimma waɗannan alƙaluma?
Muna tattara bayanai ne bisa ga abubuwan da ke faruwa ɗaya-ɗaya har guda 14 kuma muna da hanyoyi ɗaya-ɗaya har 114 wa'anda muke amfani da su wurin tabbatar da cewa an tantance wayannan alƙaluma kafin fito da wayannan bayanai.
Masana tsaro irin su Major Muhammad Bashir Shu'aibu Galma mai ritaya da ganin cewa akwai buƙatar gwamnatin Najeriya ta ke wayar irin waɗannan kamfanoni da sauran masana tsaro domin gano yadda za a taru a yi wa tafkar hanci musamman da yake a halin yanzu. Tsaro kusan shine babban matsalar Najeriya.
Ai zan aka zauna din za a fito da dabaru iri da na soja na duk wata hanya da ka sani da ko wata wani abu da ka sani zai ce maka a yi su fito da shi. Idan na military din ne za a fito da shi. In na intelligence gathering ne za a fito da shi. Zai zama an hada wannan gungu ba tare da kowa ma ya sani ba su zauna su ba da rahoto kuma a sake dubawa.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To masu sauraro kuna sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Bayan haka a koda yaushe za a iya sauraron mu a shafukan mu na yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Social media duniyar matasa, ya da alƙairi karbiya da zamba.
Sanin kowa ne kafafin sada zumunta na taka muhimmiyar rawa ta rayuwar dan Adam ta yau da kullum. Sai dai ya danganci yanayin da ake mu'amala da su, wato ko ta hanyar inganta rayuwa ko kuma gurbata ta. A cikin shirin namu na wannan rana za mu tabo batutuwa da suka jibanci yanda matasa ke mu'amala da shafukan Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, WhatsApp, Snapchat da dai sauransu waɗanda ke kan gaba wajen sada zumunta a faɗin duniya. Misali a tarayyar Najeriya, sama da kashi 45 na al'ummar kasar matasa ne, kuma ɗaya daga cikin kalubalen da suke fuskanta a halin yanzu shine rashin aiki ne, abin da yasa da dama daga cikin su ke rungumar waɗannan kafafan dan baje kolin su, fasahar su da kuma baiwar da Allah ya ba su da nufin newa wa kansu mafita. Idan za a iya tunawa da wannan kashi, shirin matasa a duniyar gizo ya soma a farkon wannan shekara, kuma kamar yanda nayi alƙawarin waiwaye kan wasu daga cikin jerin shirye-shirye guda 44 da muka kawo muku, wanda ni Shamsi Hamza Ibrahim na saba gabatarwa, za mu dora ai sauraro lafiya.
Sunana Ummul Khairi Abdulmumin Iliyasu. Ito ciniki akan kafar sada zumunta wani abu ne da ya zo a matsayin ci gaba, saboda a da abubuwan da ba ma iya samun su sai an tafi kasar waje, wani kuma ba shi da halin tafiya, yanzu an samu ci gabar da zaka iya samun su kana zaune a gida, sai dai ka aika kuɗi kuma kaya yanzu ya same ka a waje, na gaskiya ci gaba ne.
Shin kin taba cinikayya a kafar sada zumunta?
Sosai, na sai abubuwa da yawa a kafar sada zumunta, kuma alhamdulillah na same su wasu, duk da dai akwai wani lokaci kuma da aka samu akasi na tura kuɗi kuma ba a samu kayan ba.
Akwai kikkiawar sanayya tsakaninki da waɗanda kuka yi cinikayya?
Gaskiya duka waɗanda nake siyan abu a wajen su ban taba sanin su ba, sun yi tallan kayan su ne a kafar sada zumunta, na gani na bibiye yadda sanwoyin nasu yake, addresses din su da pages din su, wanda ya tabbatar min da cewa eh suna yin sana'ar, daga nan na nuna interest ina akan abin da suke siyarwa na tura kuɗi na, kuma aka kawo min kayan.
Tukar dai a sha'afa shirin matasa a duniyar gizo ake saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Yanzu bari mu je ta bakin wasu matasan da kafar yanar gizo ya taimaka musu a harkokin sana'o'in su.
Sunana Fatima Muhammad Salis, wacce aka fi sani da Salis Fatiti, mawaƙiya R&B. Gaskiya social media babban rance ya bani gudunmuwa sosai ga career dina da kuma business din, abubuwan da nake sai da ran ina business, sunan brand dina Brands by Salis. Ta hanyar career dai mutane da yawa da suka sani yanzu sun sani ne ta hanyar social media. Da yawa wasu ma taba gani na a fuska ba, ko sun gani a wani wuri ina waka ba, social media nan dai nan suke gani na. Sannan ne har nake samun daman wasu mutane suna gayyata na in zo musu wasa ko wani abu. Tun da tun a farko dai na fara yin social media, ina dan yin wakokin mutane, ina dan saka haka dan kadan, a haka dai har na dan fara samun mutane suna zuwa suna kallo, ana cewa yayi haka har abin ya tafi ya kai wurin wasu manyan masu waka, wanda su ma suka kira ni da kansu, suka bani dama na dan yin musu wasa da sauransu. Har yanzu dai muka kai inda muka kai.
Sunana Bashir Yaya, kuma ni I'm into business and printing da customized packages da gift packages. Mutum bai san me zai samu ma, ko mamayen shi ba, ko friend din shi, ko matanka yake kana buƙatar gift for birthday or anniversary and stuff like that. Ta muke taimakawa, muke mai packages da people za su so. So na fara business in nan ne, I think 2019, ending of 2019 din na fara. So abin da ya taimaka mun with social media is already dama ni a popular school a Kaduna na tashi. So when ka tashi from a popular school already kana to connect da wasu mutane, you have friends already da za su supporting in ka no matter what. Ni kuma ni jama'a ne already, ina da friends that are into movies, advertising, music, masu businesses and stuff. So na fara business ina, it was easy in some use one on one duk su taimaka min da reposting, wani su ma reposter su ce to ga abin da nake yi, yanda su ma followers din su za su gani su bi ni, yanda followers din another person su ma za su gani su bi ni. So from there ne ma na fara samun customers ina, an da zana buɗe na wa page din, yanda wanda ba su ma da phone number za su samu na Instagram, ko su same ni a Twitter, ko kuma wanda su kuma ba su Instagram za su samu na number na street for Tigawa me suke so. And then to throw pictures, because muna dealing the pictures a mutane, ke za a sa hoton mutum akan kofi, ko za a sa hoton mutum akan pillow, ko irin abubuwa dai da ira iran su dai. So zan iya cewa social media ya taimaka min, because ni yanzu 80% of business in da nake a social media ne, because kowa na social media ne, our governor mu na social media, president is on social media. So mun tafi mu souvenirs for senators and souvenirs da biki and stuff. So ma in ba social media ba, ba inda za su gan pictures da videos and products din da muke yi ba. To wasu a social media suke gani irin abubuwan nan da su ma za su ce wow, ya musu kyau. Su ma za su tafi mu ma musu irin abin da suka gani. To with that zan iya cewa gaskiya social media na helping 80% of in business da muke.
Daidai wannan gabar zamu dakata da shirin amma kar a manta ana iya sauraron duk shirye-shiryenmu da suka gabata musamman mashasa a duniyar gizo ta shafin mu ta yanar gizo. Godiya mara misaltuwa ga mahukunta da ma'aikata sashen Hausa na muryar Amurka da ku masu sauraro da ke bibiyan shirin. Ni Shamsi Hamza Ibrahim ke mana fatan alkhairi. Mu sake haduwa a shiri na gaba. Bismillah.
Kuma dalla a gaida Shamsiya Hamza Ibrahim. Yanzu kuma bari mu karanto muku kadan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar email. Wasika ta farko ta fito ne daga Baffa Haruna Bajoga na kungiyar Arewa Media Writers. Yace assalamu alaikum VOA Hausa. Ku tambaya mana shugaba Buhari ina aka kwana ne akan alƙawuran da ya daukar wa ƴan ƙasa cewa zai magance matsalar tsaron ƙasar idan aka zabe shi. Shi kuma Shehu Adamu da Jaucewa yayi. Hakika mun koru gwamnatin Jonathan daga mulki ne bisa sakacinta na rashin iya kare mana rayuka da dukiyoyinmu. Abin mamaki kuma sai muka ga har yanzu abin babu sauyi. Don haka gaskiya mu dai gwamnatin APC ta yi mana bazata. Domin dai bamu taba tunanin cewa za mu fasa goruba mu ganta da tsutsa ba kuma da rana tsaka. Allah ya kyauta. Wasika ta gaba kuma ta fito ne daga Isa Lawan Girgir magajin garin Girgir a jihar Yobe Najeriya. Yace assalamu alaikum VOA Hausa. Yadda ƴan Najeriya ke ganin laifin shugaba Buhari akan matsalar tsaro a arewacin kasar, a gaskiya sun bar jaki ne suna bugun taiki. Ya kamata a duba yadda jami'an tsaro ke gudanar da aikin su. Shin suna aiki bisa gaskiya da kishin kasa? Wasika ta gaba kuma cewa ta yi zanga-zanga ita ce yaran da gwamnatin Najeriya ta fi fahimta. Saboda haka muna goyon bayan masu yin zanga-zangar gwamnati da samar da mafita bisa halin da yankin Arewa ke ciki. A sace a kone amma gwamnati ta koma gefe ta yi gum. Sako daga Abubakar Kawo Girgir. Daga nan sai wasikar da ta fito daga Aliyu Usman Taka Lafiya ma'ajin kungiyar muryar talaka ta kasarishin jihar Kebbi. Yace hakika ba za a daina ayyukan ta'addanci a jihar Zamfara da sauran makamantan jihar ba har sai an rinka yanke hukuncin kisa a bainar jama'a akan ƴan bindigar da suka hana kasar mu zaman lafiya. Wasika ta karshe kuma cewa ta yi salon VOA Hausa. Hakika matakin mahukuntan kasar Saudiya na haramtawa ƴan Najeriya zuwa kasar su sakamakon bullar wata cuta mai kama da Omicron. Wannan san ba daidai bane. Don haka muna addu'a Allah ya mana katangar karfe da wannan muguwar cuta da ke neman hana mu sauke farari. To madalla yanzu kuma sai labarai a takaice.
Mutane da dama ne suka mutu a Amurka sakamakon wata mahaukaciyar guguwa da ta afku a wasu wurare dake kudanci da tsakiyar yammacin kasar a daren Juma'a. Guguwar da ta haifar da barna mai yawa da yanayi da ba a saba gani ba a lokacin bazara. Hukumomi sun ce suna sa ran adadin waɗanda suka mutu zai karu. Gwamnan jihar Kentucky ya faɗa jiya Asabar cewa akwai yiwuwar akalla mutane 70 zuwa 100 sun mutu a wurin. Guguwar ta lalata wani kamfanin yin kendir a Mayfield da ke Kentucky. An ceto mutane 40 daga baraguzan ginin. Yadda yara miliyan 400 na yankin kudancin Asiya ne rufa makarantu ya shafa da aka tsawaita har zuwa shekara ta biyu a wasu kasashe yayin annobar COVID-19, a cewar wani sabon rahoton asusun kula da kananan yara na Majalisar Dinkin Duniya UNICEF. Hukumar ta Majalisar Dinkin Duniya ta buƙaci kasashen yankin da su sake buɗe makarantu gaba ɗaya. Tana gargaɗin cewa illa rashin koyo ta yi yawa kuma za ta dade a yankin da ke da karancin samun yin karatu daga gida. A yau Lahadi, Prime Minister Isra'ila Naftali Bennett zai tafi kasar hadaddiyar daular Larabawa inda zai gana da shugaban kasar na yankin Gulf a wata ziyara mafi girma tun lokacin da kasashen biyu suka daidaita dangantaka a bara. tafiyar da yana zuwa ne a daidai lokacin da rikicin yankin ke kara kamari, yayin da manyan kasashen duniya ke kokarin sabunta yarjejeniyar nukiliya tare da Iran.
To masu sauraro da takaitaccen labaran muka kawo karshen shirinmu na wannan lokacin, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aikin madauki da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Muhammad Baballa Hafiz da ya taya na gabatar da shirin, da Salomon Abu wanda ya hada shirin, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.